بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 24 da watan jumada al-akhira hijrar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 17 da watan 1 watan yunayir miladiyar haihuwar annabi Isa lanna na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2023 miladiyya ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka na masallacin Uld yau za mu tashi darasi na 46 a cikin jerin tafsirin alqur'ani da muke gabatarwa a kowane mako a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata mun fassara aya ta 233 a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayni kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a mun yi bayani iya gurgudun abin da ya kamata a ce mun yi istintaji na hukunce Ubangi subhanahu wa ta'ala muke roko da ya sanya albarka a cikin abin da muke karantarwa. Kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon gyarawa. Daga yau za mu fassara aya guda biyu da ikon Allah idan lokaci ya ba mu. Aya ta 234 da kuma 235 sai Allah ya ce.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
وبنجي سبحانه وتعالى يكتيوه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة الله سبحانه وتعالى باين ياي من بيان أبن دي شافي شاير وادكم ياي مسلم شي سيكم يزومون دواني بيان كاراتومي دمان كنسا شيني زنچينا إدر ود مجن تي الرسول الله يتي والذين يتوفون منكم wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala watan yiwa wafati daga cikinku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsu daga cikinku al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa yadharuna azwajan kuma suka bar matan aure ba mata da suka haifa ba a'a matan su na aure da suka yi zamantakewar rayuwar aure da su Allah ce tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna su yi dako su yi jira a matsayin idda tsawon wata hudu da kwana guda goma wannan shine iddar matar da mijinta watan yarrasu wanda wannan ayar ta kunshi mata inji malumin tafsiri suka ce al-zahir zahiruha al-umum wa ma'naha al-khusus wannan ayar kamar ta kunshi mata ne baki daya amma sai dai kauli mafi rinjaye shine tana kebance wasu mata ne ba kowane mata bane ba kowane mata bane suke yin idda wata hudu da kwana 10 idan mazan suka rasu wanda an hakaito daga al-imam mahdi cewa an shafe wannan hukuncin dan wannan ayar ta sabka har mata masu cikuna masu na kargashin wannan ayar a farko amma sai kuma ubangi subhanahu wataala ya shafe hukuncin ta da wa ulatul ahmali ajluhunna ay yad'na hamalahum cewa mata masu juna bi iddar su su ne su haihi abin da ke cikin cikin su daka a idda a musulunci mace idan mijinta ya rasu ya barta da juna biyu to abin da malamai suka doka shine cewa watan zata haihi abin da ke cikin cikin ta ne ba wata hudu da kwana 10 zata yi ba bale yace wa aktharul ulama ala anna hadhihi al-aya nasikha li qawlihi ta'ala mafiya yawan malamai na tafsiri sun tafi akan cewa wannan ayar tana shafe fadar Allah subhanahu wataala da ke cewa wallazina tawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayri ikhraj wa inda suka rasu daga cikin ku suka mutuwa ta zo musu suka bar matan aure to Allah ce kafin su rasu su yi wasiya ta matan su wa matan su su rubuta wasiya domin abin da ya shahi ciyarwa da kuma gidan zama wa matan da su suka bari a tsawon shekara guda wanda suka ce wannan hukuncin ya wannan ayar ta shafe wannan ayar domin wannan tana bayanin idan mutum ya rasu ko yake ganin alamar zai rasu to sai ya rubuta tamattu'i wa matarsa ya rubuta cewa a dukiyarsa za a bata kaza da kaza da kaza tsawon shekara guda kuma za ta zauna a gidansa tana more kudin har tsawon shekara guda kuma Allah ce ghayra ikhraji ba tare da su magadan sun kuntata mai ita wannan matar ba to sai wannan ayar ta zo ta shahita da Allah ya ce wallazina tuwaffawna minkum wa yazaruna azwajuhum yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10 kaga wannan ayar wannan hukuncin ya shahe wannan hukuncin kuma sai Allah subhanahu wataala ya sanya wasu matan gado saboda a farkon musulunci ba sa da gado daga bayan ne Allah subhanahu wataala ya fida musu kaso cewa idan kuka rasu gabar mata kamar da zamu gani a nisa'i cewa lahunna thumun suna da ɗaya cikin takwas in har kuna da danda idan mutun ya mutu ya bar matarsa da diya to za a bata kaso ɗaya ne cikin takwas amma idan ba sa da danda kuma suna da ɗaya cikin hudu wannan shine abin da musulunci ya karantar Allah subhanahu wataala ya datar da mu wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan ba shahi hukuncin akai ba laysa hadha nasqun inma huwa nuqsan kamar an dan rage ne daga yadda shi shari'a ta karantar a farkon musulunci zuwa ga ragewa a cikin shekara daya saboda suka ce kamar sallar matafi kaga ita sallar matafi wanda ke cikin bulaguro kasar zayi wanda idan ba yana cikin kasar ba yana cikin bulaguro bane ba zai samu yin kasar ba idan ya tafi to zai yi kasar suka ce wannan a'a ragewa ne akai daka iddar wanda mijinta ya rasu malamai sun yi sabani akan wannan amma dukkanin jamhurikin malamai al-a'immal arba'a gaba dai kaf sun tafi akan cewa wanda duk wanda mijinta ya rage ta yayi wafati ya bar ta da juna biyu to idda ta shine ta haihe abin da ke cikin cikinta wanda duk wannan matsayi fatawar malamai gaba dai sun tafi akan wannan in banda Ali ibn Abi Talib da kuma Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardahuma wanda su suna ganin cewa me yake da suna ganin cewa ba za ta yanki iddar ba koda ta haihu sai in ta yi wata hudu da kwana guda 10 wanda su da suke ganin wannan amma dai malamai sun kafa hujja da hadisin da muka karanta na Subai'atul Aslamiyya wanda ta zo gun Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam take cewa manzon Allah ya wa mijinta wafati rasuwa ya barta da juna bi kuma ta haihe abin da ke cikin cikinta bata kai dare 40 ba bata yi kwana 40 ba duka bata yi dare 40 ba shin za ta iya yin aure manzo Allah ce ba lahi ta je ta yi aurenta suka ce kaga wannan dalili ne nake cewa abinda ake nihi haihuwan ne ba kwana 4 da kwana 10 ba wata 4 da kwana 10 ba shi bane a'a abinda ake da bukata shine cewa haihuwa a aihe abin da ke cikin ciki amma dukkanin su malamin fa sun yi ittifaqi ba su yi sabani ba cewa idan mutun ya rabu da matarsa idan mutun ya rubu da matarsa sai ta abun nan sai ta ida idda sai ta yi wata hudu da kwana afwan idan mutun ya rasu ya bar matarsa da juna biyu sai ta yi wata hudu da kwana goma bata haihu abun nake cikin cikin ta ba dukkanin malamai sun yi tafakin cewa bata ida idda ba ko kun fahimta idan ta yi wata hudu da kwana goma a matsayin ta na wanda mijinta ya rasu ya bar ta da juna biyu to yin wannan wata hudu da kwana goma bai sanya warta ta idda ta sayanke dole sai ta haihu abunda ke cikin cikin ta da haka wannan shi suka ce wannan abunda ake nihi shine dai kamar da na faɗa cewa haihuwar ake da muradi ba watannin ba domin abunda yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ya tarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa 10 za mu ga cewa yaro yana fara motsi ne a cikin cikin mahaifinsa bayan wata hudu da kwana goma kamar da aka tambaye daga cikin magabata alaihi rahmatullahi ta'ala daka Allah ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajahum yatarabbasna ma'anar yatarabbasna inji malumai shine yamtani'na min az-zinati su hanu da dukkanin wani kado da kulliya da mace za ta iya yi don ta birge idan mace ta rasa mijinta yayi wafati ya rasu to Allah ya ce yatarabbasna bi anfusihinna ma'ana za ta tsaye da duk wani abu na nau'i na kulliya da ado da ake yi don a burga Allah ya ce to su ba za su yi wannan ba wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ce wa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathi ay thalathi layalin illa ala zawjin 14 ashhurin wa 10 wanda Allah yake cewa la tahillu baya halitta limra'atin da kowace mata kowace irin mata wanda tu'minu billahi wal yawmil akhir tayi imani da Allah da irin karshe an tahidda ala mayyitin ta zauna ba tayi ado ba tana cikin jimami da kuma alhini wa mamaci saman kwana guda uku ba'ana dai ba lahi idan mahaifinta ko kananta ya rasu ta dan kiyin ado saboda na cikin damuwa da take ciki na rashin dan uwanta ko mahaifinta amma annabi ya ce katta huce kwana nawa katta huce kwana uku in ko aka huce kwana uku to manzo Allah ce wannan mijin ne yake bata dama ba'ana mijinta ne kawai zai sanya tayi wata hudu da kwana goma tana cikin hali na rashin yin ado daga idan mijin mace ya rasu to za ta zauna ne tarabbasna bi anfusihinna Allah ce za su zauna su hana wa kawunan su watan yin ado a lokacin da suke cikin idda wannan kuma ya shahi dukkanin mata karama ce ko babba duka wannan ba abun nan ba bambanci wanda ta jima a gidan miji ko kuma a karaman yariya ce aka kaita sai mijin ya rasu to hatta ita ma ba za ta yi kulliya ba suka ce uwayenta za su iya tsira ta akan yin ado da kulliya a tsawon waɗannan kwanakin sannan kuma ya tarabbasna har yana ɗaukar ma'anar ba za su fita daga cikin gidan ba wannan matsala ce khilafiya gun malumai cewa idan mijin mace ya rasu to ba a son ta yawan fita ba a son ta dinga yawaita fita a cikin gida inda ba darura ba ce dukkanin sun yi da cewa in akwai larurar da za ta sanya ta fita to ba laifi ta fita domin wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lokacin aikin gonarta kayanta sunnina sun kai kuma bata da wanda zai tabe mata kayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata dama dukkan tana cikin halin idda ta wafati ta je ta girbe abinda ta shuka na wannan noman daga Allah ya ce ya tarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa 10 sai su jira su bar ado a bar fita a bar yawo tsawon kwana guda tsawon wata hudu da kwana goma wanda wasu daga cikin malamai Ibn Munzir yake cewa aka tattauna matsalar to hadda kunshi ba za ta yi ba lalle ba za ta yi lalle ba wannan matsala ce da malamai suka tattauna akan ta amma Ibn Munzir yana ganin cewa lalle baya daga cikin abin da yake haranci akan mace lokacin take cikin idda ta takaba tana takaba to ba hana mata yin lalle ba hana mata ba sannan kuma muna dora mu kawunan mu abin da musulunci bai shar'anta mana ba shine idan mace mijinta ya rasu ala aramu sai a dinku mata wasu ɗan tuwahi a dai wata a tambaye mata wani ɗan kananci sai a ba ta sa wai da su za ta dinga zama wannan ba sunna bace baya cikin tsarin musulunci za ta iya sanya tufafinta amma abinda ba a kauna shine tayi ado ta ci kulliya da wani zai ganta ya tabirga sa wannan shine aka hana yi amma abin suka ce a karkashin wannan to ubangi subhanahu wataala fa bai farlanta ba kuma bai ambaci ba idan mutun ya rasu ya bar matarsa to ba a ambaci cewa za a kama mata gidan zama ba kuma za a ciyar da ita ma'ana wai mas'ala anan shine idan mutun ya rasu ya bar matarsa idan mutun ya rasu ya bar matarsa to wane ne ke da haƙƙin ya ciyar da ita sannan kuma gidan waye kamata ya kula da duk gidan hayan da take ciki ko kuma in gidan ka sani yayi kamata a tattauna akan wannan masalar dukkanin malamai suka ce sun yi ittifaqin cewa ubangi subhanahu wataala a zahirin alqur'ani Allah bi fitar iri da kiri ba aka fito cewa idan mutun ya mutu ya bar matarsa wato zai ciyar da ita tunda ya riga ya mutu shikenan kuma ciyarwar ta fado akan sa ma'ana da ita matar da ayyansa gaba dai yana ciyar da su ne lokacin da yake a halin rayuwa yana mutuwa kuma to shikenan yanzu Allah bai dora masa ba domin wannan aikin da aka dora masa ya yanke akan sa haka ba za a ce za a dauko cikin kudin sa ba a ciyar da ita ba za a ce wannan ba wanda kauli abin da mafi rinjaya shine bayan an ida abin da ya kamata ayi sai a raba gado sai kowanne ya kula da kansa wanda shine abin da musulunci ya karanta suka ce dan haka tana da juna biyu ko ba ta da juna biyu idan mutun ya mutu ya bar matarsa da juna biyu ko ba juna biyu to Allah bai shar'anta ba cewa shi zai kula da ita ko kuma a ce cikin dukiyarsa a'a yanzu abin da ke da kai shine miqdarikinta in ta da wani kaso na cikin gado to sai a bata gadon ta kula da kanta ko kun fahimta wannan shine abin da musulunci ya karantar a karkashin wannan ayar sai malamai suka tattauna akan wanda ya saki matarsa wanda ya saki matarsa saki ɗaya ko biyu tana cikin idda kuma sai Allah ya masa rasuwa to za ta yi iddar wafati ko ba za ta yi ba mutum ne ya saki matarsa sai kuma Allah ya kawo masa tikawa a lokacin da ita matar tana hali na nami na iddar mi iddar saki shine za ta yi jini guda uku ta yi tsarki to shin yanzu idan bayan rasuwarsa to za ta yanke iddar ne ta saki ta zawo iddatul wafati ko kuma ya za ta yi wala suka ce sun yi sabani akan wannan mas'alar suka ce abin da yake akai shine za ta yanke iddatul talaq sai ta koma iddatul wafa domin tana cin gadansa ko kun bayyana tunda saki dai ne ko bi kun bata ida idda ba da haka mata a matsayin mata saki baya halitta a wannan lokacin wani ya nemi aurenta bai halitta wani ya nemi irin mai aurenta don haka idan mutum ya saki matarsa tana cikin idda bata ida ba sai kuma Allah ya masa rasuwa to za ta bar iddar wafa iddatu talaq ne ta dawo iddatul wafa kuma za ta ci gadon wannan mijin nata ko kun fahimta za a bata gado wannan shine abinda musulunci ya na mal ismail tana da gado idan za a bata gado za ta yi idda kuma a bata gadon mijinta amma idan saki uku ne ya mata to malamai sun tattauna akan wannan suka yi sabani al-imam malik yace za ta yi iddatut talaq za ta yi duk da bata ida idda ba ai bata ida ba yace za ta yi iddatut talaq ne amma al-imam thuri yake cewa to cikin iddar guda biyu sai ta zaba duk da sun yi ittifaqin cewa bata da idan mutun ya saki matarsa saki uku dukkanin malamai sun yi ittifaqi mutun ya saki matarsa saki uku sai kuma ita ta rasu to shi bai da gadanta ko kun fahimta mutum ne ya saki matarsa saki uku sai ya rasu sai ita matar ta rasu a bayan ya sake ta saki tana cikin idda bata ida ba to bai da gadanta wannan shi ne abinda malamai suka tafi akai wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to Allah ya ce watan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10 sai malamai suka tambaya menene hikimar da Allah ya sanya ya ce ayi wata hudu da kwana goma mal hikmatu fi zalika domin ba abinda Allah za ya yi face akwai hikima rabbaniya a ciki alimahu man alima wa jahilahu man jahila ko Allah ya taimake ka gano hikimar yin hakan ko kuma ka kasa gano wannan abun suka ce hikimar yin haka shine li'anna ruha yunfakhu fiha domin a wata hudu da kwana goma Allah yake busawa danda sheda ake busawa mutum yaro sheda a cikin jikin mahaifiyarsa ashe idan aka jinkirta zuwa wata hudu aka kara kwana goma nan to ana son a nuna maka cewa take iya kasancewa ai jinkiri to sai da mutu a cikin kwana 10 nan kuma yaron zai iya fara motsi wallahi ta'ala alim sai Allah yace
fa idza balaghna ajalahunna fala junaha alaykum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir
ubangi subhanahu wa ta'ala yake cewa فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغنا أجلهن idan kuma lokacin da Allah ya yanka musu na yin idda suka yi takaba ya ida yazo Allah ce fala junah alaikum ba laihi akan ku ku a matsayin ku na wakilan su wa'annan matan da suke yi suka yi takaba wannan addamir yaudu ila wato yana koma ne zuwa ga al awliya fala junah alaikum ay antumul awliya ba laihi gare ku ku waliyan matar da mijinta yin rasu Allah ce fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abun da suka yi wato na kawunan su na komawa su ado ashe kenan babu laihi idan mace ta ida idda ta takaba ba laihi in ta ida tayi ado da kulliya ai ba laihi kuma babu laihi ta fita amma ala wajhil muqarrar akan siffar da musulunci ya karantar kada kai zata fita ita irin ta jahilan farko kuma katta yawaita yin fita sannan kuma fala junaha alaihinna fi ma fa'alna fi anfusihinna kuma yana karantar da cewa ba laifi idan suka fitar da mazajin aure suka ce za su yi aure fa ku hana su ku kun fahimta wannan shine ma'anar ubangiji yake cewa fa idza balagna ajlahunna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna idan lokacin da Allah ya fidda musu na yin iddar yayi suka kida iddar su ta kare suka yi wata hudu da kwana 10 ko kuma suka haife abin da ke cikin cikin su na jinjiri to Allah ce la junaha alaikum ku ba ku da laifi cikin duk abin da za su yi idan ta ci tai ado tai kitso tai lalle ta sa tai makeup ta je tai dinki kusan yanzu irin duniyar yanzu da muke ciki Malam Umar akwai wani biki da ake wani party idan zawara ta ida idda to har wani ceremony take yi ana shirya ta tagayyaci abokananta ana wani happy a zauna a dan yi wani shagali ai wata walima wannan baya da asali a cikin musulunci wannan aqida ce wanda ba ta da asali a cikin addinin musulunci ba laifi ki ado ki ci gaba da yin ado amma sai dai kuma ba a buƙatar ki fitar da adon waje domin haramun ne wala tubdina zinatakunna wala yubdina zinatakunna illa li bu'ulatihinna haramun ne su fitar da adon su sai da mazajin su ita ba ta da miji wala ta yi wa ado bata za ta yi bakanta kenan za ta yi ne a gida ta kalla amma ta fitar da shi a hili wannan kuma kuskure ne haramun ne mace ta yi ado ta fito da shi da wani zai kalla ya ji dadi haramun ne ina fatar mun fahimta sai Allah ya ce bil ma'ruf gurgudan iku kuma idan suka fitar da mazajin aure suka ce suna son su yi aure to Allah ya ce kakku hana su ba laihi ta fitar wa kanta da miji an gure domin ita sayi ba ita ba yanzu ta zama to zawara kenan ko to haqqu bi nafsiha ita fitar cancanta da kanta ba'a tilasta ta ita wanda ta kawo to shi za a aura mata sai dai in an ga ya dace bai dace da ita ba to sai a mata nasiha ta ji tsoron Allah wannan bai kamata da ita ba in kuma ta nace cewa sai ta yi to kuma da gwar mutum mai kwashe shi ko in bata masa kari ba ko wakiji ba zai gani ba in ku ya gani ba zai ga da kyau ba ko mun fahimci wannan karatu wallahi almusta'an sai Allah yake wallahu bima ta'maluna khabir wani subhanahu wa ta'ala mai ba da labari ne game da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuka yi ku matan da ku mazan Allah ya sani a matsayin ka na wakili ko waliyin mace afwan a matsayin ka na waliyin mace tana kuma a gidanka ta yi idda sai kuma kaga tana yin abin da bai kamata ba ka kasa hana ta tana tara kaccin banza ba aure za a yi ba ana kawo maka kaji da balku kuna canyewa kuma ka bata da niyyar yin aure to Allah ce shi Allah ya sa abin da ke faruwa ko kun fahimta wallahu bima ta'maluna khabir kuma matan abinda za ku yi na bayyanar da ado ku yi dan fitina shi ma Allah ya san duk abinda kuka yi kuke yi na rayuwa to ubangiji subhanahu wataala yana sanar da wannan abun kuma khabirun zai ba ku labari Allah ya sani kuma zai ba ku labari domin in aka ji alkiyama to Allah subhanahu wataala zai fitar ma kowa da takardun aikin sa ba abinda za ka yi face ana rubuta wanda kake aikatawa duk abin da kake yi wallahi ubangiji subhanahu wataala ya sanya mala'iku na musamman wa inna alaikum lahafidun kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna wa inna malaikun kullum ba sa gajiya ba sa barci ba su tahiya sai a bari ai relief kin su sun gaji bari wasu su zo su dan abun nan a'a ba kamar soji bane da police ko likita su ba sa gajiya ba sa da buƙatar komai a rayuwa balanta nasu kwanta in ka kwanta za su tsaya in ka tashi kuma za su ci gaba da inda aka tsaya ko kun fahimta kullu rubutawa suke yi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka Allah yace khabiru zai ba ku labari saboda ya sanya masu tsaro akan ku suna dibin abin da kuke aikatawa sai Allah yace
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا
Allah ya ce wala junaha alaikum fi ma arattum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum ban subhanahu wa ta'ala sai kuma bayan ya haƙi da wancan zancen na zancen idda sai ubangiji yake cewa wala junaha alaikum ba laihi gare ku fi ma arattum bihi cikin abun da kuka yi jirwaye mai kawar wanka da shi min khitbatin nisa'i na daga neman auren matan da mazan su suka rasu au aknantu fi anfusikum ko kuka boye abun a cikin kawunanku ubangi subhanahu wa ta'ala ce la junaha alaikum ba ku yi laifi ba a rayuwa a shari'ar musulunci ba ku da laifi gaban Allah subhanahu wa ta'ala fi ma arattum bihi min khitbatin nisa cikin abun da kuka yi na neman aure na bijira da kawunanku wa matan da mazan su suka rasu idan mace mijinta ya rasu sai ta yi da idda to Allah ya ce idan ka gani kana so to Allah ya ce babu laifi watan ka tallata kanka shine arattum ku yi jirwaye mai kawawanka ko kuma suna cikin iddar ba su ma ida iddar ba to kuma an ba ku dama kuna yi ku ta'aridi ka dan tallata kanka a gare ta min khitbatin nisa na daga aure auren wa'annan matan mal suka ce to me ake nihi da al-khitba menene neman aure suka ce al-khitba hiya talabul mar'ati liz-ziwaj shine neman mace dan aure mutun ya nemi mace da aure wanda kuma wannan neman to ya muqaddimatun lin-nikah kamar shine introduction kin yin aure kamar neman yin auren shine matakin farko na aure wanda malamai gaba dai sun yi ittifaqi fuqaha suka ce la yatarattabu alaiha ma yatarattabu ala nikah dan ka nemi mace aure to wannan ba yana nuna cewa ba a'a duk abun da yake wajibi miji ya yi mata sa ya wajiba akan ta ko kun fahimta idan mutun ya ga diyarka yace yana son aurenta ba a tsaya zance ba to kuma ba a dora masa yaunin ya dinga kai talakwal ko kuma ya doka mata abu ne Allah bai dora masa ba dora masa ya biya mata lakwal ba dora masa ba ya dinga saya mata uniform ba dora mata ya dinga kula da abincinta ba na sahi da rana Allah ya ce a'a ai wannan ba shi bane ba kai can ba domin wa'annan takalib suna hauhawa ne wa mutun bayan lokacin da ya zamanto an daura aure ko kun fahimta to daga dan mutun ya nemi auren yariya ya ce yana son wance da aure to kuma musulunci bai shar'anta masa cewa ba dole sai ya dauki wato sharjikinta na rayuwa suka ci hukuncin ai shi neman aure a musulunci laysa sharta fi sihhatin nikah ba sharadi bane ba dole sai an bi wannan matakin ba dole sai ka ce ka zo ka tura wakilin ka ba ko ka zo da kanka ka ce kana neman yariya aure a'a in kuka hadu a yau ma to ana iya dauran auren a yau ba dole sai an bi wannan matakin na tallata kai ba domin shi khitba shine tallata kanka kuna abin nan kina khitba shine tallata kai mutun ya tallaka sa wanda yake kaunar ya aura ya wanda yake son ya aura sai malam suka tambaya suka ce eh mas'ala anan to eh wa ake neman aure a gunsa gun waye ake neman aure abu na fara suka ce al aslu an yutlabu ziwaj bil mar'ati min waliha ana neman auren mace ne a asali a addini gun wali mace aka ce wali kuma ko ya zaman to babanta ko yayanta ko kananta ko kuma kanan babanta da dangin mahaifinta galiban malamu suka ce dangin mahaifi shine yake dokar walistaka na aurar da mace domin ba a neman aure gun mace mace ba ta aurar da mace a mace ba ta aurar da mace shi yasa aiko da wasa idan uwayya ta ce na baka diyata aikin banza ne amma in babanta yace ya baka ita to shikenan an kare eh ko mun bayyana masalar wannan shine abin da yake karatu suka ce saboda hadisin urwa urwa radiyallahu anhu warda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren aisha radiyallahu anha agun annabi agun babanta ababaka ne siddiq annabi sallallahu da kansa annabi da kansa ya je gun abubaka ne siddiq ya nemi auren aisha radiyallahu anha wardaha sai abubakar yace da shi innama ana ahuka ai ni dan uwanka ne ni kamar matsayin dan uwa nake gare ka kuma ka zo ka diyata fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi akhi fi dinillah dan uwa kake a addinin Allah wa kitabihi kuma mun hadu a littafin Allah duk mun imani da shi amma wahiya ni halal ba inda Allah ya haranta dan muna abokantaka da kai ki auren diyarka eh tunda dan muna abokanan juna muna ƴan uwa to tunda babu abin da yake haranta aure tsakanin da ita daga halal ce gare ni in aure ta kuma a ƙarshe ba su aure kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman makansa aure gunwa gun baban yariya kai wanda ke shine waliyinta sannan kuma suka ce mataki na biyu na neman aure to ana neman aure wa mace ta kasance mai cikakkiyar hankali ce musamman ma da zaman to bazawara suka ce rashida ila nafsi har take iya ta iya bambanta ababe wa kawo kanta ta san abin ta san inda kanta ke mata ciyo ta san inda gaba saki ko kun bayyanta idan mace ta natsu a rayuwa ana samun natsu ko wanda ta gajiya ta ga yau ta jima da zawarci ta yi shekaru zaune ba wanda ya taya dole in ka zo kawai ta bayar da kawai ta ce shikenan kawai ba laifi ko kun fahimta hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisi ummu salma radiyallahu anha wa ardaha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace lokacin da abu salma ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiko min watan hatib bin abi ba'lata ya aiko min yana neman aurena wa amana manzon Allah ne ya aiko hatib ya nema masa aurena gunwa gun ita ummu salma ko kun fahimta kaga ba a je wajen wa ba waliyinta sai aka je gunwa gunta suka ce kenan ya halitta in ka tashi aure in ta mallaki hankalin kanta na tsiya ce sai ka nemi auren a gunta in banda budurwa fa ita budurwa dole sai an biyo ta hanyar waliyai saboda suke ba da aurenta sai take cewa man tace wa hatib ni mata ce mai kishi sannan kuma ina da ƴaƴa masu yawa sannan kuma na sha shekaru da yawa sai annabin Allah ya ce iya dai na kowa ne diyanki diyana ne diyanki diyana ne sannan kuma kishi na roƙa miki Allah ya cire miki shi kuma shekaru da kike zance ce ai ma ba yaro bane duk mun kwana biyu kenan ko sai a taru a ruha ma juna asiri kuma akai auren da aka mutun na biyu shine ita kanta za ta iya auren da kanta kamar da makarantu hadisin al-Imam Muslim abin da suka ce shi waliyin mace yake iya nemo ma diyarsa aure da kansa ko da yake waliyin taka da ita ma'ana kana da diya ta kai aure sai kaga mutun na tsatsi misalin irin aran mu haka sai ka tallata masa diyarka gunsa akai in yana da bukatar aurenta ya aure ta kamar da dattijan mutunci yayi a tarihin annabi Musa yace inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyat hijaj yace ina son da ya ga cewa alamar mutunan kirki ne annabin Allah ne dan shi ba annabi bane malamai sun daga kan cewa dattijan arziki ne mutunan kirki ne da ya gano cewa mutunan kirki ne shi annabi Musa sai ya ce to ina son ina da bukatan na aura maka diyata ɗaya daga cikin diyana guda biyu wanda ta yi maka amma sadakin shi da za ka kiyo shekara takwas kaga shi uban shi ne ya nema ma diyarsa aure da kansa ko kaga wannan ya halitta a musulunci
ko kuma karka kuskura dan ubanta yazo ya nima mata auren ya nemi ka aure ta ya zama to abun musgunawa gare ta da kuntatawa in kai ka baka yi halacci ba da mutunci a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a tarihin sa kafin ya aure Hafsa Umar dan Khattab yazo wajen Usman bin Affan yace wa Usman dan Affan ya ta mijinta ya rasu in ka tin tayi maka ina so ta ida idda in kana iyawa ina son ka aure ta Umar ne yazo da kansa wajen Usman yace in tayi ma ina son na ka aure ta yace da yake ba ta da matsala da ita amma wallahi ban tashi aure ba yace ya gode sai wajen Abu Bakar Siddiq yace kaji abin da ke faruwa ya ta nake son ka aura sai Abu Bakar ya shuru sai abin yayi ma Umar zahi sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah abinda Abu Bakar yayi min bai ji dadin sa ba iyata kamata in tallata masa iyata ina son ya aure ta bai ce komai ba Umar ku Usman shi ya ce bai tashi aure ba sai manzon Allah ya ce Usman zai aure wanda ya tafi diyarka alkhairi shi kuma wanda ya fi Usman alkhairi zai aure diyarka sai annabi ya aure diyar Usman diyar Umar shi kuma Usman ya aure diyar annabi sallallahu alaihi wasallam kunga ka tallatawa akai ko zaka ba laihi uba ya tallata ki tallata ya saka gu wanda ga mutunan kirki ne saboda kada ku dan kan dan fankaka ya zo ya maka awon gaba da zuciyar da yake kuma a ta ji dali bai da gida bai da sana'a shike ne bai da tsoba bai san ma mike mai ciyo ba kuma ta zo ta ce sai shi kaga an samu jarrabawa kenan ko Allah ya samu wani lafiya na uku suka ce ita karan kanta za ta iya tallata kanta da mutunan kirki ita karan kanta mace za ta iya tallata kanta da mutunan kirki amma in ya zamanto ba ta gudun ba ta jin tsoron wannan mutai mata walakanci suka ce dalili ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin Anas Allah ya kara masa yarda yace ina zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta zo gun shugaban halitta ta tsaya tsaye ta ce ya annabin Allah inna yi maka ina son ka aure ni sai diyar Anas ta ce gaskiya wannan matar ba ta da komiya sai ta ce ayya ta fi ki saboda tana da bukata da manzon Allah take tallata kanta kaga ba laifi mace kirki mace ta tallata kanta gun mutum take ganin mutunan kirki ne amma da sharadi ya zamanto wato in har tana gudun in har ba ta jin tsoron cewa zai iya mata walakanci a rayuwa ko kuma zai kawo ya iya tallata ya ayyana har ya gudanto abun alfahari gare shi ai mu mata ma ke zai mu ke nemi mu aure wannan ba sharanta bace eh wannan ba lahi ba suka ce zawara da budurwar kanta amma dole sai ita budurwar sai iyaye sun yarda amma ita zawara in ka amince kawai za ta ce ka je ka ga waliyaina a daidaita Allah subhanahu wataala ya taimake mu insha Allah yake cewa watan la junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa'i daga shi wannan malaka suka ce to idan mutun ya tambayi auren mace idza khatiba ar-rajul imratan fala yahillu li ghayrihi idan mutun ya tambayi auren yariya koda ba kai sadaki ba in har yazo yayi magana da uwaye cewa ina son auren wance to ko bai kai sadaki ba to bi halitta wani yazo ya tambayi aurenta baya halitta haramun ne a hadisi ingantacce annabin Allah ya ce kad ɗayan ku ya nemi aure saman neman auren ɗaya sai in ya fasa ku kuma yayi auren kad a nema idan mutum ya zo ya ce yana son iyakka da aure to yanzu ba a hali ba a yarda ba wani ya fito ya ce yana son ta da aure sai in wancan ya jin ya ce baya da bukata kan yanzu to shikenan za a iya ba wani dama ya zo ya nemi aurenta amma muddin in akwai wani a ciki yana neman aurenta to kuskure ne a wani ya zo ya nemi aurenta haramun ne a musulunci kunga irin abin da ke faruwa a duniyar yanzu sai ka jima kana wahala akan yariya da zimmar kana son ka aure ta ka doki sharjikin lakwalkinta ka doki abonekinta kai mata kaza amma da wani alhaji ya zo mai maski sai kuma auren masa a kale ka duk wanda kai ka tafi a banza wannan cin amana ne daga cikin nau'ina na kha'inci a rayuwa Allah subhanahu wataala ya taimake mu anan kuma ne suka tattauna idan mutun ya tambaye auren yariya sai kuma wani ya zo ya tambaye auren ka duk da an ce bai halitta sai ya zo ya nema kuma sai aka bashi aka daura auren to ya matsayin auren yake malusai suka yi sabani akan wannan mas'ala a kauli guda biyu da farin al-Imam Malik da al-Imam Ahmad da al-Imam Dawud da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala suka ce hadhal aqd fasidun wannan auren da aka yi bai ba wannan auren suka ce bai ba idan mutum yana neman auren yariya sai wani ya fito kai tsaye kuma sai aka bashi aka daura aure Ibn Taymiyyah da Imam Malik da Ahmad suka ce wannan auren fasid ne al-aqd fa daurin da aka yi bai yi ba suka ce kuma wa yufarriqu min bainahuma za a raba tsakanin su ne za a raba wannan auren duk to saboda an gina auren akan mi akan haranci amma jamhurin kin malamai suka tafi akan cewa ya asimul aqid wanda ya daura auren yana sanar da wannan abun to yayi laifi yayi zinubi wa huwa asim kuma cikin sabon Allah yake lakin al-aqd sahih sai dai auren su kuma yayi sai dai mu shi wancan yaje ta ita istighfari wallahu ta'ala alam a masala ta kusan ta ƙarshe a bangaren abun da shahi neman aure shine hukuncin ni dubi zuwa ga matar da zaka aura dukkanin malamai sun yi tafakin cewa idan aka tallata maka yariya ko kaga yariya kana son ka aura to balahi ka musulunci ya shar'anta maka ka kai dubi zuwa gare ta saboda hadisin da Abu Huraira Allah ya kara masa yarda hadisin al-Imam Muslim da al-Imam An-Nasa'i yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yazo da alamun yayi aure yace manzon Allah hai aure annabi masa addu'a sai yace masa ka kalli matar sai yace masa a'a sai manzon yace koma ka kalle ta kaga musulunci ya shar'anta in zaka aura kakka yarda ai maka abu cikin duhu kakka yarda ai abu cikin duhu ayi kiri da kiri ka ganta ta ganka saboda kada a zo kuma gobe ka ce di inda na saka kake da tuba zan aura ba ko da ce inda na saka kake da ban aure ka ba to shi yasa musulunci yace ba lahi watan ka kalla sai suka yi sabani wajen kallon to me kamata ka kalla me ya kamata in ka tashi aure ka kalla ga mace suka yi sabani kan mas'ala guda hudu anan qauli guda hudu afwan qaulin farin suka ce la yanzuru illa alwajhu walkaffay faqat in ka tashi aure to abinda zaka tsore kallo da shi shine kakka hoce kallon idanta fuskar ta da hatta fim hannuwanta balai in ta dan cajin a hannuka dan kalla in ta sha hakal dika kalla balai ka kalli fuskar ta amma bakin nan kada a huce huska wannan shine zancan jagurikin malamai daga ciki akwai al-Imam Abu Hanifa akwai al-Imam Malik kuma akwai al-Imam Shafi'i wanda wannan kauli al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi akan sa a wani zancan kauli na bi shi suka ce yubahu an-nazaru ila ma yadhharu minha ghaliban an halitta ba kalli iya abinda yake fitowa daga gareta mafi yayin lokaci ma'ana irin da take iya zama cikin gidansu zaman cikin gida haka da kan take iya zama cikin gida suka ce karraqaba ba lai kaga wuyanta wal yadain kaga hannayenta ba tayi tustusu ba tayi dai kular ba ce saboda kiyayewa kai azamanto dai kular ce suka ce ba lai ka kalli cine da hannaye kada ya zamanto watan dai kular ce sama fari kasa sama kasa baki can kuma ya zamanto baki ne suka ce ba lai wannan zancan al-Imam mazhabar Hanabila suka tafi akan wannan mas'alar sai zance na uku suka ce yajuzu an-nazaru ila ma yuridu minha illa al-aurata wa huwa mazhab al-Auza'i suka ce ya halitta ka kalli komi daga gare ta banda al-aurata wannan ya dauko ta da fadi wannan ya dauko ta da fadi ai da akwai wanda da kullun sai yaje tambaya aure eh akwai kullun yaje tambaya aure in yaje nan yaje can akwai wanda ya dauko ta da fadi suka ce banda al-aura komi zaka yi kalla banda al-aura wanda su malamai su masa raddi kauli na karshe shine yajuzu nazar ila jami'il badan wanda yafi wancan mamuni shi al-Imam Dawud az-Zahiri da Ibn Hazm suka ce gaba ɗaya jikinta ma za komi na jikinta zaka iya kalla wannan mazhabin zahiriya kenan to wannan abun yayi mudi kware amma abin da yake rajihi shine qabul qaulul jamhur cewa huska da tafin hannu sai dai kuma babu laifi idan ka dan koye ko kai mata bazata a gidansu ka tarar da kamata surprise ka tarar da ita to in ka kalle wannan ba ne amma ta fitar da adan ta yi ta fitar da komai dan ka ganta to wannan kuma baya halitta saboda har yanzu ajnabiya ce sannan kuma baya halitta ko kebince kake sai ita dan kana neman aurenta haramun ne saboda har yanzu ajnabiya kace bata zan matarka ba hukun fahimta ko da ka kai sadaki in ba daura aure ba ko ka kai sadaki in ba daura aure ba bai halitta ku dinga kebincewa kuna hira bai halitta ka dinga dauko ta da mashin kana kai ta lakwal bai halitta ku dinga fita kasuwa sayenya bai halitta ku dinga tafiya plus mili ku hutawa duk haramun ne hukun fahimta wannan kuma uwaye ko ku hana diyanku wannan in shi yasa galiban saboda gudun matsala da ya kai to a daura aure saboda mata sace in daga nan ya dauke su ta birnin Kudus babu laifi mata sace amma an kai sadaki a ce biki sai a daura aure sai rabbiki kuma ya dinga fita da ita wallahi wannan haramun ne duk uban da ya kuskure ya ga gari ana wadiyarsa haka bai hana ba to wallahi ya toza ta amana da Allah ya dora akan sa kuma ma min ra'in yastarihi Allah ra'iyatan wa huwa ghash li ra'iyatihi illa harama Allah alayhi aljanna wannan yauni ne Allah ya dora akan ku uwaye kakku yarda da wannan kazantar daka min badi aula ka daura musu aure in sun ya dama ku shi ya sani eh amma a bar su kuma ana cewa sai raddiki ba inda hadisi yazo ingantacce ko da ifi ne wallahi kai hadisi ko munkari babu shi hadisi munkar wanda yace ba a daura aure sai raddiki babu shi yana kai sadaki sa daura musu aure ko kun fahimta daga nan ba dole sai an sa dan gadi ba akan su ba sai an sa dan gadi akan su ba Allah subhanahu wataala yace muke mu mas'ala ta kusanta ta cikin wannan khitabin cikin wannan mas'alar shine mas'ala ta hira ta zance ta yin zance suka ce ba lahi mutun ya dan yi fira da wanda yake neman aure amma da shar'i hira ta kasance karkashin kaida ta addinin musulunci kada a dinga or connection kada ai or rezo to in za ai ayi cikin kaida ta addinin musulunci ya zama to in za ai fira tana cikin tufafi na addini sannan kuma akwai wani tare da su na uku kuma kada ka karamin yaro wanda bai san komai ba wanda da an tura sai shi kwala shike da ya kare an kare da shi a akame wayo wannan shine abin da malamai suka faɗa suka ce sannan kuma fira ta salula ita ma sun tattauna akan ta bangaren salula suka ce ya halitta miji wanda yake son auren diyarka yayi fira da wanda yake kaunan ya aure ta amma kuma katta wuce kaida kusa abu ba so ce kaida wanda zai rike yariya tun ventrazer ana hira sai san kirgi matan ta akwai akwai su ko wallahi akwai su wani ya fara ba malam kawai ya ga yariya gaba dai sai su ai Ahmed ta tuntune magana ce kaga yariya ta cika zama cikin dage ta aure take su kuma da aure ka ku huta sai yariya ta makale da sallah tana ta shi za ka ga galibin yaran yanzu da suke suna tafiya gokon nan ana ta tafiya na dawo wallahi ba na kurbuci a gaban su wallahi da azin aure ne ba su taba zama ba su ka wuce uku ba sai ba duk wazancan aure ba shi kuma kana nan kace da ka sai ta yi aure kuma tana nan tana tafiya da samari lambobi kullun canza take kamar airbus kamar kamfanin kamar mai haraka dijelek abun sai a hankali Allah ya samu wani lafiya da haka fira ta salula ma ba su yi sun sanya mata ka'ida in za a yi fira kada ayi isti'malin kalmai na fa'al fahasha wannan haramun ne ayi fira ta irin jira ustazai a dinga kawo aya da hadisi ka dinga ba ta li'irabi ka tabbata misalin kalmar Ibrahim cikin Qur'ani suna ta zo kaga wannan ba ba cika yin wannan ba a firar auren mu ko sai dai kawai kowa na tallata kansa ya kamata a dinga ku dinga gwada mata wannan bangaren tun kafin ta zo ta san cewa ashe wannan dai da gaske yake yi eh ba a wasa da alqur'ani wata in kai wani ya ce wata in ka kira gobe ba ta dagawa to almai kaga dole ba ta da alaka da addini bai kamata ku ka aure ta ba wannan shine zance mafi rinjayi ana auren mace dan addini an fi more rayuwar Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah ya ce au aknantum fi anfusikum ko kuma ku ka boye wato neman auren a cikin zukatanku a ku ka boye wannan abun bayan iddasu ai kuka sutirce cewa kuna son ku aure su bayan sun yi da idda to ita matar za ka iya ba ɗinta da ɗiya ka ɗai mata jirwa ya ka dinga ɗai mata yin kyauta ko kuma ka dinga ce mata misali kana son aure ba laifi amma dai Ubangiji subhanahu wataala yake cewa a fitar da maganar kiri da muzukaci auren da kake so shi ne bai halitta ba kana cikin idda sai in ta idda sai Allah ya ce
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
حسبك الله علم الله أنكم ستذكروهن وبنجي سبحانه وتعالى ينسند شيوا satazkuruhunna za ku dinga tuna su za ku dinga tuna su wa'annan matan a cikin zukatanku ko ta halissanku ku dinga zauna kuna ba da labarin kirkin su sai Allah ce walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kakku yi alkawali da su ta hanyar sirri cewa kar su auri kowa sai ku in ta yi da idda kana buƙatar auren ta Allah ce kakku yi wannan wasu ka ce la tuwa'iduhunna sirran ma'ana kakku yi maganar aure da ita cewa ina so in kika yi da idda in aure ki Allah ya saka ku yi wannan wasu ka ce la tuwa'iduhunna sirran ay la ay yaqula ar-rajul li hadhihi al-mu'tadda tazawwujini wa la ya'khudh mithaqaha wa 'adaha Allah ta ghayrahu kar ya ce wa mata take cikin idda ta wafati cewa ina son ki aure ni sannan kuma kake aure kowa sai ni zan aure ki ba zai Allah ya cika ku wannan qauli na uku suka ce la tuwa'iduhunna sirran suka ce ai ana nihin zina ai kar ku yi alkawalin na yin rendezvous da su ku je ku yi zina da su wa'annan matan sannan kuma ku dawo ku aure su suka ce la tuwa'iduhunna sirran ai kar ku yi maganar jima'i da wa'annan matar suka ce ai la tasifu anfusakum lahunna bikasratil jima' inji ibn al-imam al-qurtubi yace kar ku yawai siffanta musu cewa ku mutane masu kokarin saduwa targhiban lahunna fin nikahi dan ku kwadaitar da su dan su aure ku Allah ya tukafi wannan illa an taqulu qawlan ma'rufan sai dai ku fadi magana wacce take ta dace wannan malai suka ce istisna'il munqati' ne shi da mutun ya cewa mutun yake yace yayi abinda musulunci ya halitta masa irin ya kai mata kyauta ya sayayya ya kai mata dubba ne tana cikin idda sannan kuma diyanta kadan kula da su haka sannan kuma ka dinga kai ziyara kana dan tura kai dan kaji da dan malku kana dan ganewa da kyau alduwan nan ba ne shi eh wannan ba ne amma kai fito kai magana to wannan shine bai kamata ba wallahu ta'ala a'lam ba mu yi dayan nan na so mu dai sabon karatu akai aran ma lokaci yayi to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka eh aha kware da gaske mutane da suke tafiya da mata ko su yi rayuwa ta tabariki da matan sai a aihu ba a yi aure ba wannan musulunci ya halitta auren su bayan haihuwar musulunci ya halitta yin aure mutum zai iya auren mace bayan yayi zina da ita amma sai ta istibra'i malamai sun tattauna kan wannan mas'alar ko da gaskiya akwai aure tsakanin su wallahu ta'ala a'lam me kake so ba to bai fice tambayar mutum ya tafi da mata a kasar waje bayan an daura auren su da ita in dai an daura auren shi to yin biki ba sharadi bane in aka daura aure zaka iya tarewa da matarka amma in ba daura auren ba to wannan kuma haramu ne wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته